والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيانك أموا السلام عليكم ورحمة الله بركم مرسى دعاء أننا يمتنا الحميس وانديداتي دا شابقي قوات رمضان أولا شكرا تدبو دقريه دا أشران دقفو bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 209 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma zamu tashi farkon aya ta 210 mai Allah ta'ala ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
أُبَنْجِجِتِ هَلْ يَنْظُرُونَ shin akwai abinda mutane suke jira ne illa an ya'tiyahumullah fati ubangiji ta'ala yazo musu fi zulalin min al-ghamami wato a cikin wani irin girgije wato ko kuma cikin wadansu irin inuwoyi min al-ghamami na girgije wal mala'ika sannan kuma mala'iku ma su zo musu wato a ranar tashin kiyama kenan mutane babu abinda suke jira fati zuwa ranar tashin kiyama sawa'un sun shirya mata ko ba su shirya mata ba إن الساعة لا آتية لا ريب فيها للي تاشن كياما أبني دزيزو باب مكواغ مدحك أولا رانا أبنجي تعالى زيزو كمي دي باد الأباري حكا ملائكو مازاس زو كمي دي باد الأباري أبنجي تي وجاء ربك والملك صفا صفا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة wa qudiya al-amr a lokacin an riga an zartar da al'amari matukar sama ta kece an ga wani irin girgije ko mala'iku sun sauka ubangiji ta'ala kuma zai zo zuwa da ya dace da shi dole mu yi imani da zuwan sa amma ba za mu iya yin bayanin kaifiyar zuwan sa ba a yaya zai zo zuwa irin naka ko irin nashi ko irin nasu a'a zuwa da shi kadai ya san yanayin zuwa amma tun da ya bada labari dole ai imani ina fata an fahimta wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da sifofi na ubangiji ta'ala wannan sifa ce sifa kuma ta fi'il ba sifa ta zati ba da akwai sifatu zat akwai sifatu fi'il sifatu zat kamar ji kamar gani kamar ilimi duk sifofi ne na zatin ubangiji ta'ala amma sifa ta fi'ili wato sifa ta aikin sa subhanahu wata'ala kamar saukar sa lokacin da 1:3 na dare ya rage a kowane dare kamar yadda hadisi ya bayar da haka ya bada labarin haka kamar zuwansa a ranar tashin kiyama kamar yadda wannan aya ta yi bayani ina fata an fahimta dole mu gaskata zai zo amma idan wani tambaye mu yaya wani irin zuwa ne a yaya zai zo sai mu ce tambayar ka cewa yaya zai zo ko wani irin zuwa ne ba mu da amsar ta shi kadai bai wa kansa sanin yaya zai zo amma tun da ya bada labari dole a gaskata ina fata kuna fahimta hadisi ya tabbata wanda imamu tabarani ya rawaito cikin mu'jam al-kabir nashi haka imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa mai suna as-sunna an rawaito hadisin wato ainihin daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah ya ce yajmu Allahu al-awwalina wal-akhirina limiqat yawmin ma'lum ubangiji ta'ala zai tara mutanen farko da na karshe a wani lokaci wani wa'adi na wani yini sananne kiyaman mutane za su tsaya a tsaye cik 40 sanatan gwargwadon kirgin shekara 40 na duniya mutane suna tsaye yau mai kumun nasu da rabbil alamin ke lallai ranar tsayuwa ce wata shakhisatan absaruhum ila sama sun daga idanunsu suna kallon sama, yantaziruna faslal qada, suna jiran azartar da al'amari a ƙara hukunci kowa ya san matsayinsa. Kada yace وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش الى الكرسي وبنجي تعالى زي سوكا bayan wadansu irin inoyi na girgije daga al-arshi zuwa ga wurin da ake kira al-kursi. Al-kursi halitta ne cikin halittun Allah, yana sama, girman sa yafi girman sammai da kasa gaba daya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, a sama da kursiyyu kuma wato sai wani irin ruwa mai yake rike da ruwan babu wanda ya sani. A sama da wannan ruwan sai al'arshin Ubangiji, shi ne aya ta ce wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wato yadda tartibin yake kenan. Ubangiji ta'ala kuma yana saman duka, dan shi ya fi karfin wani bangare na halittar sai kewaye shi, kamar yadda ya fi karfin wani bangare na halittar sai ya masa rufi. Dan haka baya cikin mutane, baya haɗe da mutane, baya haɗe da halittarsa, yana saman halittarsa gaba ɗaya. Ina ba dan fahimta, domin kasancewarsa al-aliyu abinda yake nunawa kenan, domin ya shafi uluwul sha'ani, ya shafi uluwul zati, ya shafi uluwul qadri fi qulubi ibadihi mu'minin. Uluwul sha'ani, lalle sha'aninsa ya bunkasa, ya girmama. Uluwul qadri, matsayinsa ya bunkasa a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi. Sannan uluwul zati, kuma ya ɗaukaka da zatinsa a sama da halittunsa, duk halittu suna kasa da shi. Ina fata an waɗansu abin da ke ɗaure musu kai da an yi maganar al'ars, ya daidaita akan al'ars, sai su ɗauka irin daidaituwar malam sa'idu akan kujera ko daidaituwa ta akan kujera. Wannan daidaituwa ce wadda take taktazil mumasa, gangan jikina ya taɓa kujerar, amma daidaituwar Ubangiji ta'ala akan al'ars ba irin wannan bace ba. Yaya take bamu sani ba, shi kaɗai bai wa kansa sani, ba bincike a kai. Ina fata an fahimta. Da haka da aka tambaye Imamu Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijra, كيف استوى يتي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. daidaitan Allah kan larabci yace sananne ne, kowane mai jin yare idan aka ce al-istiwa ya san da yake nufi a larabci. Yaya ya daidaita yace wannan babu wanda ya sani a duniya, shi kadai biyo kansa sani. Imani da cewa ya daidaita yace ya zama wajibi. Ina fata an fahimta. Tambaya, wani yazo ya tambaya yaya aka yi daidaita yace wannan tambayar bid'a ce. Aka yi ma ba da gaba, amma yanzu gobe sai wani ya ce Ja'far ya faɗa, ko ba haka ba? Ni ko na ce Imam Malik ya faɗa, ba sai abin shiga ba, a wani littafi ya faɗa, kaga sai a ƙarye ta. Amma tabbas Imam Malik ya faɗa, tabbas Ummu Salama matar manzon Allah ta faɗa, tabbas wato Rabi'atul Ra'i, Rabi'atu bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i, wanda yake malibin da Imam Malik, shi ma ya faɗa. Dukkan bayanansu nan duka ba sai nan gurin mun sha karantawa mu, jawo mu ce a littafi kaza, littafi kaza, littafi kaza. Amma idan an tashi ba a cewa wannan mai littafin ƙarya yake, ko kai da ka karanta littafin kuskure kai, sai da ce Ja'far ya faɗa kuma ƙarya yake. Haka ne ko ba haka ne? Thumma yunadi munadin, sai mai kira ya yi kira. أيها الناس يا قوم متاني ألم ترضوا من ربكم شنبكو يتبدا دابند أوبنجينكو يزرتر wato Imam Tabarani ya cigaba da ambaton hadisin da tsawon sa, dan hadisi ne mai tsawo, amma inda ya shafe mu, inda yake da alaka da ayar daidai inda muka kawo. Ina fata an fahimta. Al-Imam Ibn Kathir ya kawo wannan tafsiri, ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa. Imam Ibn Murdawahi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa, daidai fassarar wannan aya, hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur, yazuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba daya. Salbani Isra'ila, ka tambayi banu Isra'ilawa mana, kam atainahum min ayatin bayyina, nawa nawa muka basu na ayoyi bayyanannu, ai mun basu ayoyi waɗanda ya kamata su gaskata manzon da ya zo musu da wannan ayoyi, amma ba su gaskata shi ba. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atku, dukkan wanda ya musanya wato ainihin ni'imar Ubangiji bayan ni'ima din ta zo masa, abinda ake nufi da ni'ima a nan gurin annabta, da Allah ya turo wani annabi da ita a madadin mutum ya yi imani da ita, sai yayi musayar haka, shine ya kare ta. Fa inna Allaha shadidul iqab, lalle Ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne ga waɗanda suka ƙaryata ko suka kafircewa abin da ya turo kowane irin annabi da shi na ni'ima, ko abin da ya turo kowane irin annabi da shi na mu'jiza. Shine wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allaha shadidul iqab. Ka karanta ayat gaba?
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ان قواتا وكافري رأيو الدنيا تسكي غنم سامن تا شيني مقررتين نصر تن أدم يا زي يتي يا زي يشاء يا زي يسامي أبن هوا يا زي يمولي يا زي يشاكتا شيني أبند أكي قواتا مسلم باساتنا للاهرة ويسخرون من الذين آمنوا har ma suna yin izgili suna shakiyanci ga waɗanda suka yi imani. Idan ka yi riko da addini sai su yi maka dariya, su yi maka gwano, su yi maka shakiyanci. Shine yasharuna min alladhina amanu walladhina taqaw, waɗanda ko suka yi taqawa suka tsare dokokin Allah, yi nayi bari na bari, fawqahum, to su ne a saman kafirai din yawmal qiyama, a ranar tashin kiyama. An gane ku? Kamar yadda Allah ya ce fal yawmal ladhina amanu من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. تو أيوفا وطن دسك إيماني سوما زاس لنك إوا كافري داريا على الأرائك سنا كان قدا جنس نقا سيتا نني إما تكين الجنة ينظرون سنا كلن جودا كوكو سنا كلن كافري غاس تكين كسكنشي سوما سنا موس داريا سوما سنا راماوا شين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ubangiji ta'ala yana arzuta duk wanda ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba ko ba tare da hisabi ba. Challenge ne
kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وبنجي تعالى كان الناس أمة واحدة mutane da can sun kasance ummatan wahida, al'umma guda daya. Fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin, sai Ubangiji ta'ala ya turo da annabawa mubashirina, suna masu bishara da gidan aljanna ga wanda ya yi imani ya yi aiki na gari, wa munzirin, kuma suna masu gargadi da jan kunne da gidan wuta ga dukkan mutumin da ya kafirce ma Allah ko ya saba wa dokokinsa. Wa anzala ma'ahumul kitaba, Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da su. بالحق ده غسكيا ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه دون kowane annabi yayi hukunci tsakanin mutane ko kuma domin shi Allah din yayi hukunci tsakanin mutane fi mختلفوا فيه cikin abin da suka yi nasaba. Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi yace mutane sun kasance tsakanin zuwan annabi Adam duniya da kuma turo annabi Nuhu tsawon karni dai wato ainihin har goma shekara dubu cir ana kan tauhidi, babu shirka babu kafirci. Shine ma'anar kanan nasu ummatan wahida, sun kasance al'umma daya, addini daya, abin bauta daya shine Allah subhanahu wa ta'ala. Daga lokacin da aka samu tangarda shine mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikinsu. Fakhtalafu, sai suka yi sabani. Fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin, sai Allah ya turo da annabawa suna masu bishara, suna masu gargadi. Ma'ana idan ka karanta kanan nasu ummatan wahida, za ka kaddara kalmar fahtalafu sannan fa ba'athallahu nabiyina, domin haduwar kan mutane ba shi ne sababin turo annabawa ba, a'a rabuwar su sai ta sa aka turo annabawa. Ina fata an fahimta. Dan haka Ibn Abi Hatim ya ruwaito magana daga Ubay ibn Ka'ab wajen fassara wannan aya, kana an-nasu ummatan wahida. Ubay ibn Ka'ab yace kanu ummatan wahida haythu aradu ala adam ko uridu ala adam fa fatarahum Allah yawma idhin ala al-islam wa aqarru lahu bil ubudiyyah. Mutane sun kasance akan aqida daya, addini daya, lokacin da aka bujiro da su suna matsayin kamar ƙwayar zarra a gadan bayan annabi Adam. Ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da su, ya tora su akan haske na fitra, akan musulunci. Yace da su, alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Duk duniya kowa yace lalle kai ne ubangijinmu abin bauta shi ne ubangiji da kabe ce wa qarru lahu bil ubudiyya, suka tabbatarwa da Allah cancantar abota ta mata shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba. Wa kanu ummatan wahidatan, mutane sun zama daya, muslimi da kulluhum musulmai ne gaba ɗayan su. Thumma ikhtalafu min ba'di adam, bayan su da annabi Adam mutane suka yi safani, sai ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi, ai anzala alkitaba inda aliftilaf. Ubangiji ta'ala ya saukar da littafi ne bayan an samu safani, ba kafin a samu safani ba. Bana kaga wannan fassara ce ta Ubay ibn Ka'ab, wanda ɗalibi ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabi ne. Ina fata an fahimta. Dan saboda haka yana cikin mazaratan hafizan Qur'ani guda hudu da manzon Allah ya ce fuzul Qur'ani min arba: Salim Maula Abu Husayn, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab. Zaratan hafizan Qur'ani, hadisin Bukhari da manzon Allah ya ce in za ku koyi Qur'ani ku koyi a wurin wannan mutanen guda hudu. Ga yadda ya fassara. Wannan sai wayar mana da kai cewa ashe idan har mutane sun samu safani, menene abin da zai gusar da safanin da ke tsakanin su? Saukakken littafin da Allah ya sauka a zamanin su. In lokacin annabi Musa ne maganin safani a mayar da al'amari zuwa ga Taura, in lokacin annabi Dawud ne maganin safani a mayar zuwa ga Zabura, in lokacin annabi Isa ne a mayar zuwa ga Linjila, idan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a mayar zuwa ga alkitabu was sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Idan kun yi safani cikin wannan al'amari, ku mayar da shi zuwa ga Allah, ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah. Mayarwa zuwa ga Allah littafinsa, mayarwa zuwa ga manzon Allah hadisansa ingantattu, waɗannan su suke warware saɓani a tsakanin mutane, su suke gusar da dukkan wani abu da ke kawo al'umma ta samu ɓaraka a tsakaninta. In kaga mutane kansu bai haɗu ba, to sun ƙi su koma kan alkitabu was sunna ne. Amma in sun koma kan alkitabu was sunna alal haqiqati la alal majaz, to lallai kansu zai haɗu, babu yadda za su samu tsaka. Ina fata an fahimta. Wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai, na ce alkitab littattafai saboda al-innan jinsiyya ce, tastaghriqu jami'a al-kutub al-munazzalati min as-sama, ya shafi dukkan littattafai da Allah ya saukar daga sama. Kowane annabi Allah ya turo masa da littafi don Allah ya hukunci tsakanin mutane dangane da abin da suka yi safani. Sai Allah ce wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Mutane ba su yi sabani ba a cikin littafi sai bayan abinda aka zo musu da shi na hujjoji, baghyan bainahum dan zalunci a tsakanin su. Ma'ana yahudu da suka saba, nasara da suka saba, sun yi sabanin ne bayan zuwan hujja, amma kafin zuwan hujja kansu a hata suna jiran hujja ta zo. Sina allati lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Wato busu gushe ba kansu ya hadu, fata suke ina ma a turo annabin karshen zamani wanda za a bayyana mafificin littafi dan mu hada kai mu da shi mu yaki waɗanda suke bautar gumaka. Amma lokacin da annabin ya zo kuma ya zanto bai fito a cikin kabilar su ba, sai suka yi adawa da shi. Ina fata an fahimta. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. سي أوبنجي تعالى يشير دا ودان دا سكي إيماني لما اختلفوا فيه من الحق زوا دا أبن دا متاني سكي سعفاني سكين سنجس إيا بإذنه دا إذن سا يشير دا ممني ودان دا كو سكي تسعفاني سكي دا فكي يالي سكان سعفاني. حديث ياتي بات سكين سيلي بخاري دا أبو هريرة من ذا اللتي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الاخرون mu ne na ƙarshen zuwa a girgin al'umma dan mu ne na ƙarshe bayan mu ba wata al'umma da za a turo ba wata al'umma sabuwa al-awwaluna yawmal qiyama amma a ranar tashin kiyama mu ne na farko nahnu awwalan awwalun nas dukhulan nahnu awwalun nas dukhulan lil jannata mu ne farkon waɗanda za su shiga aljanna a ranar tashin kiyama bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa an ba su littafi kafin mu wa utina alkitaba min ba'dih an ba mu littafi bayan su sun wuce فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه سي الله يسري da mu zuwa ga abin da suka yi safani na gaskiya suka yi safani suka kibi mu sai Allah ya sayar da mu zuwa ga wannan abin sai muka bi bi izinhi da izinin sa fa hadha al-yawm alladhi hadana Allah lahu manzo Allah ya faɗo wannan hadisi ya dace ranan juma'a ne sai yace wannan yana cikin ranan da ubangiji ya shirye da mu zuwa gare shi wan nasu lana tabu'un wato mutane za su yi mana biyayya ne a cikin sa غدا لليهود وبعد غد للنصارى يتي غوبا اصبر في يهودي جيبي لهدي تكريستاتي يتي اما مو wannan ita ce ranar mu wanda Allah ya shirye da mu wanda su aka shirye da su ba su shirye zuwa gare ta ina fata an fahimta fahada Allah alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaq bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ubangiji ta'ala yana shirye da wanda yaso ya zuwa ga tafarki wanda madaidaici ya ubangiji ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici dan haka duk lokacin da al'umma ta samu sabani abinda zai kore sabanin ta shine littafin da Allah ya saukar maganganun annabin wannan al'umma shine zai warware sabani tsakanin ta tunda annabi ya bada labarin al'umma za su rarrabu kuma annabtarsa ta tabbata dan gashi al'umma sun rarrabu domin da yake al'umma su za ta rarrabu har kashi 73 duk gaba ɗaya ƴan wutar sai kashi 1 na ƴan aljanna tabbatuwar annabtar shine sai a ga gashi al'ummar ta rarrabu domin mutum da zai iya karanta wanda hadisin ne ƴan al'ummar kanta a haɗe ke wata rabuwa amma ta rabu har sama da 73 din ma ma'ana 73 manya-manyan kaso kenan amma karkashin kowane kashi kuma akwai rabe-rabe na cikin gida saboda ka'idar da muka karanta a baya ta fa'inta wallahu fa'inna ma hum bishika in mutane sun saba wa nassin da aka turo musu to akan kariyarsu kuma kansu ba zai haɗu ba sai sun saba tsakanin su ina fata an fahimta to kaga in har al'umma tana son ta koma zuwa ga abinda wato zai zama mata maganin sabani sai ta koma zuwa ga littafi ta koma zuwa ga maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka tambaye manzon Allah dangane da rarrabuwar da yadda za a karkasu sai ce gaba ɗaya ƴan wuta ne in ba kashi ɗaya ba kashi ɗaya din da zai rayu aka ce su wani ne ya ce ma kana ala muslim ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda yake kan irin abinda nake kai yau ni da sahabbaina a ranar da annabi yayi wannan maganar yace wanda ya kasance akan abin da nake yau ni da sahabbaina akwai wani tafarki ba na annabin ba akwai wata hanya ba ta annabin ba akwai wata dariƙa ba ta annabin ba akwai wata shiriya ba ta annabin ba yace wanda yake akan kwatankwacin abin da nake yau nake kai shi yau ni da sahabbaina shine kadai mutumin da zai tsira to kaga bai kamata mu ga san zuciya ba kar mu bata kan lokaci duk wani abin bi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma shi sai sai manzon Allah ya koya mana wato duk yadda muka so shiriya sai kuma muna roƙon Allah ya arzuta mu shiriya yayi mana gamdakatar kar mu dogara da dabara mu kowaye mu da abun ba dabara bane ba wayo bane ba za ka ga wani ya fi ka ilimi ya fi ka shekaru ya fi ka sanin ya kamata amma yana nan akan fata yana nan akan shirka ko yana nan akan bid'a ga wani mai karancin ilimi mai karancin shekaru mai karancin sanin ya kamata ubangiji ta'ala ya datar da shi zuwa ga kan sunna ya datar da shi zuwa ga biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga wani kokarin sa ya ku jama'a ku zo a ga annabi wani kuma kokarin sa ya yagewa annabi mu ya danya karawa kansa mabiya kaga wannan gamdakatar ne na ubangiji shi yasa manzon Allah ya koya mana mu rinka yi a cikin qiyamul layli a sallan dare ɗaya daga cikin addu'atul istiftah wanda Imam Muslim ya rawaito bazalla na cewa Allahumma rabb jibril وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ينسوا يا الله يا أبنجد جبريل يا أبنجد ميكائيل يا أبنجد إسرافيل يا مثلا غيب لكم أبنديك سرري kai ne wanda ya wanda ya kage halittar sama da ƙasa ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba kai ne kake yin hukunci a tsakankanin mutane dangane da abin da suka yi sabani dan haka ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka dangane da abin da mutane suka yi sabani a cikin sa don kai ne kake shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici, kai kake shiryarwa da wanda kaso zuwa ga tafarki madaidaici. Ma'ana kaga anan gurin sai ka sallama, baka da dabara, baka da wayo, baka sani ba, ya Ubangiji an yi sabani, ina roƙonka ka shiryar da ni zuwa ga menene gaskiya cikin abin da mutane suka yi sabani akai. Cikin mu waye cewa kansa adalci ya karanta wannan lokacin da zai yi kiyamul laili din sa. Sunnar manzon Allah. Da haka ya kamata kowa ya roki wannan. Ya Ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga abin da yake shine gaskiya cikin abin da mutane suka yi sabani. Ya Ubangiji gaskiyar da muka fahimta ka dawo mar da mu akan ta. Ya Ubangiji idan mun fahimci wani abu ba daidai ba ka nuna mana gaskiya dan mu koma kan daidai. Ya kamata kowa ya wasan wannan addu'a. To amma idan mutum ya dauka cewa a shi abin da yake kai din nan ya rike kenan, to kaga dama bai nemi hanyar yadda zai koma kan tafarki shirya ba. Sai Allah ce mai.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
وبنجد شيء أم حسبت أن تدخل الجنة shin kun yi tsammanin cewa za ku shiga aljanna ne? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum, misalin irin abin da ya shafi waɗanda suka shuɗe kafin ku, ya zuwa yanzu ku bai zo muku ba? Kamar mun tambaya menene ya shafi waɗanda suke kafin mu, sai Allah ce massatkumul ba'sa, tsananin talauci ya shafe su, wadarra da cutuka a jikinsu, da laulayi da kamajika, wazulzulu an jijjiga su iyakacin jijjigawa, hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'a, har ka ji manzo da aka turo tare da wanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah, shin yaushe ne nasarar Ubangiji za ta? Sun faɗa haka dan suna a matsayinsu na bil adama, suna da bukatar zuwanta cikin gaggawa ga shi ta yi jinkiri ba ta zo ba, amma ba wai dan ƙaryata zuwan nasarar ba, a'a dan santa zo da wuri, mata nasrullah. Sai Allah ce ala, ku saurara ku ji, inna nasrallahi qarib, lalle nasrar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa take. Ma'ana wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna Ubangiji ta'ala zai jarrabu bayan sa bane, ba wai da mun ce mun yi imani ba shikenan sai mu samu kanmu cikin kwanciyar hankali da yaduwar arziki da rayuwa mu na gaskiya irin wanda muke so, a'a Ubangiji ta'ala yana jarrabar mutane don ya ɗaukaka matsayin su. Alif lam mim, a hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. haka ubangiji ta'ala ce shin mutane za su yi tsammani sai a kyale su haka kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba? Lallai mun jarrabe waɗanda suke kafin su, haka su ma za mu jarrabe su. Ubangiji zai bayyana da su wane ne mummune na gari, wanda duk yadda jaraba ta zo za su tabbata akan tafarki madaidaici. Zai kuma bayyana da su wane ne makareta ba mummune na gari ba, wanda idan wahala ta yi wahala za su janye su koma baya. Wannan shine hikimar jaraba. Da haka Ubangiji ta'ala ba zai kyale mutane haka ba. Waɗanda suka fi kowa matsayi su ne annabawa, ga shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe su. Jarraba irin wadda wani lokaci har sai ma mutum ya kusan ɗaya bai tsammani, hatta idza tai'atar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ko kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'ala alqawmil mujrimin. Hatta idza tai'atar rusulu, har manzanni kansu sun kusa ɗaya bai tsammani, kila dai Allah bai so ya dauke wannan abin ba, ya so mai shahada ne a cikin wannan musibar, ba za ta kauga ta zo kenan. Manzanni da kansu وظنوا انهم قد كذبوا, wato sun samu yakinin lalle mutanen su sun kareta su ko wazannu annahum qad kuzibu, wazannu su wadanda annabawa suka isar musu da sako na wahayi da kiran su zuwa ga tauhidi, sun yi zaton annahum qad kuzibu, cewa annabawa ƙarya suke musu, ba gaskiya suka faɗa musu, har sai da aka yi wannan matsayin Allah ce ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha, sai nasarar mu ta zo sai muka tsamar da wanda muka,
wanda muka so wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin haqiqa ba wanda sai kautar da azabar mu kan mutanen da suke daga kan mutanen da suke azzalume ko kuma kafirai to dan haka jarraba ta ubangiji subhanahu wataala wato tana nan tare da bayan sa mummune wani lokacin ta daba jikinka wani lokacin dukiyarka wani lokacin kuma a cutar da kai ta yadda zaka ji munanan kalmomi kaji ana zagin addininka kamar yadda zamu yi ta gani a cikin jarida yau wannan ya zagi addini yau wancan ya zagi musulunci kamar yadda muka faɗa bayan kwana biyu da suka wuce baya ko wanda ya zo ka tabbata magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah musulmai sun nuna musu fushin an nuna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu fiha alkhair alkhairi baya gushewa a cikin ta don ga waɗansu sun je sun kona ofishin jaridar a Kaduna Allah saka musu alkhairi Allah sun kyauta Allah saka musu alkhairi ba karamin kokari suke ba don wannan zai nuna cewa lallai musulunci fa yana da mutanen da in an ce kullu za su ce ta ba a ce su je su tsokano wani ba amma jiya mun karanta fa mali ta da alaikum fa ta do alaihim bi muslima ta da alaikum da haka wallahi waɗannan mutanen aurina sun kyauta Allah saka musu alkhairi kuma ya kamata mu sa su cikin addu'o'inmu na wannan Allah ya yawaita mana irin su wazdudu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma huma ta nasrullah har ka ji manzo da wanda suka yi imani da shi suna cewa yau shi nasaran Allah za ta zo Allah zai ce ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib lalle nasrar Allah subhanahu wa ta'ala a fuske sai Allah ce
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
يَسْأَلُونَكَ suna tambayarka maza yunfikuna menene abinda zasu ciyar na dukiyoyin su ko dake anan gurin ba wai tambaya bace na abinda zasu ciyar tambaya ce na wa zasu ciyar wane ne wajibi mu ciyar da shi a cikin dukiyoyin mu Allah sai kul ka ce da su ma anfaqatum min khairin duk abinda za ku kashe na dukiya don ciyar da wani to ga wanda za ku fara da shi falil walidaini farko mahaifanka guda biyu uwa da uba ko da ba musulmai bane ba wajibinka ne ka ciyar da su wajibinka ne ka shayar da su wajibinka ne ka sama musu wurin zama da za su zauna inda ya dace da yanayin damina in lokacin damina ne ko lokacin sanyi in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi in lokacin zafi falil walidaini wal aqrabina sai kuma dangi mafiya kusanci yayye dan ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wal yatama daga nan gurin kuma sai marayu su ma ya kamata su amfana da wani abu na dukiyarka kana da wadata a garinku ko a unguwarku kuma ya zanto akwai marayu ya kamata su amfana da wani abu na wadatar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka kuma ka tuna cewa mai yiwa za ka mutu ka bar ƴaƴanka ko da kana tsammanin kana da dukiya za su iya talaucewa bayan mutuwarka ai za ka so su ma a yi musu ihsani a kyautata musu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا متاني سورتي الله سيتا قوا سبت مغنى تا ميكو سيتا قوا سما آمالا سيئا ام متاني دا تقوا كما سبت مغنى ميكو غما دا ام متانسو دومن سما انسن بر ذرية سو kanana waɗanda ba su girma ba ko da bayan mutuwarsu ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai faɗi magana ta takawa ta mu'amala mai kyau game da ƴaƴansu ko magana mai kyau game da ƴaƴansu abinda wancan aya take nuna wa kenan dan haka falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin kuma ku ciyar da miskinai wabn sabil da kuma wato matafiyi wanda guzurinsa wato ainihin ya kai to kaga anan gurin sai aka bi abin aka fara da al aulawiyya al aula fal aula mafi kusanci sannan mafi mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa idan dukiyarka ta kare akan iyaye baka da abin da zaka ba dangi makusanta to shikenan idan ko ka samu abin da zaka ba makusanta baka samu abin da zaka ba marayu ba shikenan in ka samu abin da zaka ba iyaye da dangi makusanta da marayu miskine ne musulman ko shikenan ba na ana son kai tartibul aulawiyat wato ka jeranta al'amarin yadda suke wannan sannan wannan sannan wannan hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abu huraira manzo Allah ce khairu sadaqati ma kana an zahari dinan sadaka mafi fisiya wanda mutum ya ciyar da abin da ya doro akan bukatarsa sai ce wabda abi man ta'ul fara da wanda tilas ne ka ciyar da shi an gane ku wannan hadisin kenan haka ya kawo a dan dunkule duk da ya dan fada da abin ya ce wabda bi man ta'ul amma sai wani hadisin yazo wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Imam al-Hakim an-Naisaburi daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tasaddaku ku rinka yin sadaka mana fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi indi dinar ina da dinari daya qala sai manzon Allah yace anfiqhu ala nafsik to kai bukatar da kake kanka cinka cinka suturanka maganinka sauran bukatunka na rayuwa na filin qala sai yace indi akhar banda shi ina da wani dinaran qala anfiqhu ala zawjatik sai ka sayar da matarka abin da ya shafi abincinta, suturanta, tufafinta, wurin zamanta da sauran abin da ya shafi wannan. Kada sai ce indi akhar ina da wani banda wannan. Kala amtiku ala waladik sai ka sayar da ƴaƴanka kenan da shi. Kala indi akhar yace banda wannan ina da wani. Kala amtiku ala khadimika ka sayar da shi ga bawanka. Lafazin khadim yana daukar ma'anar bawa, sannan lafazin khadim yana daukar ma'anar yaron gidanka. Wanda yake maka hidima mace ce ko namiji mai maka wanki ko mai tuka maka mota ko mai wa matanka wanke ko mai wa matanka wanke wanki ko ma waye ya shafi cikin su kana indi asa yace banda wannan kuma ina da wani dinarin sai manzo Allah yace anta absaru to kai ka fi sanin kuma ina zaka mika shi ni da na jera ma wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan kaga akwai tartibul awlawiyat kaga kenan mutum ya fara da kansa sannan kuma wato ainihin iyalinsa matarsa mace tana da haƙƙi mai girma a kanka sannan kuma ƴaƴanka sannan wani kamar yadda manzon Allah ya tafsiri a cikin wannan hadisi yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil sai Allah ya ce ma taf'alu min khairin da abinda kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim ubangiji ta'ala yana sanar da shi ma'anar Allah yana sanar da shi abin zai zama kararre tsararre a wajensa ladan zai tabbata har ka je a baka ranar tashiya challenge
kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
كتب عليكم القتال أن وجبت ياكي أكن كوكوم مني وتكو ياكي دومن ياتا كلمر الله أبانكسا كو ياكي كما دومن كو ينتو ينقوم كو مسلمي دسكي سكن ونحالي نكس كنسي waɗanda aka danne su ake zaluntar su domin dalilan yaki suna da yawa daga ciki dai yada kalmar Allah a bankasa waliqatul fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima sai Allah ce ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi kaga dai kalmar fi sabilillahi ta mai zuwa nan gurin sannan na biyu idan an samu waɗansu musulmi masu rauni minority ne su a wani wuri an danne su ana zalunta su ana karkashe su to kuma ya halatta ku yaki dan ku kwato su dan ku sama musu yanci sai da yace wa malakum la taqatul fi sabilillah sai yace wal mustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani haka ku yaki domin yanto al mustad'afin masu rauni min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani kin mazaje ne mata ne da yara kanana الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا duk anan yake domin wadannan dan tabbatar da adalci dan kwatan haƙin wanda aka zalunta da haka Allah ce kutiba alaykum alqitalu an wajabta yake akan ku wa huwa kurhun lakum gashi ku kuna kin shi tunda kuna kin mutuwa wa sa an takrahu shay'an huwa khairul lakum yusul zama za ku iya kin wani abu sai kasance shine alkhairi a gare ku wa'ata an tuhibbu shay'an wa yusarru lakum kuma zai iya yiwa ku so wani abu alhali kuma sharri ne a gare ku in yaki da kuke yi din nan dan saboda kuna jin tsoron mutuwa a cikin yin yakin nan ne za a samu shahada wanda ita ce mafi girman abin da mutum yake so ya samu sannan a cikin yaki ne za ku samu cikakken yanci na ku yi addinin ku tunda idan ba ku yi yakin ba sai ya kasance an tauye muku haƙƙoƙinku na addini a cikin yin yaki ne za ku kwato zaluncin da aka zalunci masu raunin cikinku akwai abubuwa da dama waɗanda yake alkhairi ne mai yawa amma ku kuna ki tunda kuna kin tsoron mutuwa shi ne an sa'an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum khair din da Allah ya ambata anan bai siffanta shi da yawa ba, amma an rufe ce fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera, sai aka siffanta khairin cewa yana da yawa, ma'ana wani lokacin za ku iya kin abu kuma a cikin wannan abun akwai alkhairi mai tarin yawa, ba wai alkhairi dan dangane ba. Wa asa an tibbu shay'an wa huwa sirrun lakum, wani lokacin kuma za ku iya san abu shine san ku zauna karku yake, san a zauna lafiya, yau a dake ku nan a ce ku zauna a zauna lafiya, yau a tushe ku anan ku ce a zauna lafiya, yau a yi wannan a ce wa ibadur rahman allazina yamshuna ala rizqi hawnan wa idza qatabahum aljahiluna qalu salama, ma'ana idan aka marika nan gefen sai ka je kai gefen na kumcin ka ci shi kuma kara wai kai qalu salama ne, duk wanda ya faɗa ta bai fahimci nan sun Qur'ani, kowace aya mahallinta daban, qalu salama inda ake faɗa daban, amma kuma ai fa manita da alaikum fa tadu alaikum muslima tadu alaikum ita ma tana nan, wa in aqabtum fa aqibu bi muslima uqibtum bihi ita ma tana nan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ita ma tana nan, dan haka sai mutum ya dauki bangare da ayoyi qalu salama qalu salama ya rayu akan haka, sai ya rayu cikin kaskanci cikin wulakanci baya da yanci, amma dole akwai lokacin da za sai qalu salama bayan Allah ku yi hakuri za a duba a ga yaya za a binku kadin ku ko ba za a duba, aka sake yi sai ka ci tuku bayan Allah qalu salama mun ajiye ta daga yau, fa mani tada alaikum fa atdu alaihi bi mithli ma tada alaikum daga yau, wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi, wannan ana ban al'amura ne kowanne dalla dalla daki daki, abinda yake kuskure shine mu kyale ragamar al'amuran mu a wurin marasa ilimin cikin mu, a wurin masu kananan shekarun mu waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba, ba su da gogayya da rayuwa, ya kasance su ne za su rinka mana shiftar mai zami, to wannan shine kuskure, amma matukar za mu danka al'amarin mu wurin masanan cikin mu, dattijan mu, masu tsoron Allah cikin mu, malaman cikin mu waɗanda suke bin sunnar manzon Allah, to shikenan sun san kowace aya inda ya dace a saka, wanda da dace a saka a can a saka, wanda da dace a saka a can a saka, amma in muka kyale abun ko malaman da suke da haƙƙin su haka sai busi ba, jagorori da suke da haƙƙin su haka sai busi ba, shugabanni da Ubangiji ta'ala ya ba su girma ya ba su matsayi na shekaru suka san jiya suka san yau suka san tun shekaran jiya ba su ce komai ba, to abin da yake faruwa sai ga al'amura sun koma hannun yara, shikenan sai al'amura duk su lalace. Saboda haka wajibi ne al'umma ta sami ulubatiyyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, dan ulubatiyya su ne tsaro na kowace al'umma, su ne security din al'umma, su ne ganuwar ta na kar musiba ta fada kanta, su ko ulubatiyya yadda suke suna da ilimin addini, suna da sani game da rayuwa, suna da kwarewa ta fuskar rayuwa, suna da kishin al'umma su, suna tunanin al'umma su ne ba kawunan su ba, jama'ar su ba gidajen su ba, ba ƴaƴansu da jikokin su ba, ulubatiyya kenan, suna kokarin su hana barna, za a cuce al'umma su ba za su yarda ba, tun daga gwamnatin kasa har gwamnatin sama in za ta yi al'umma su ba daidai ba sai su je su same ta, abu kaza da kuka yi bai dace ba, dan wannan cin mutuncin al'ummar da muke wa shugabanci ne, kuma dole mu yi magana a madadin su, nauyin mu ne mu ce muku kaza, nauyin mu ne mu ce muku kaza, nauyin ku ne ku kuma ku dauka ku gyara, ina fata an fahimta, to dole sai an samu wannan sannan al'umma da za su gyara, amma in ba a samu wannan ba al'umma ba za su gyara ba, za a yi ta shan wahala ne. Da haka manya-manyan mu da Ubangiji ta Allah ya bamu masu shekaru masana ya kamata, masu ilimin addini wanda suke da ilimin zamani, waɗanda suka dole ne ya kasance suna wakiltar al'umma ta yadda ya dace, dole ne ya kasance su wakilci al'umma din, amma in ba su wakilci al'umma ba fa to duk wanda zai fito ya magana kuma kansa sai masa kai kuskure, ku ku yi mana daidai din, domin idan ka ki yin daidai a matsayinka na babba to yara sun yi kuskure, idan a matsayinka na babba baka ce a zubar da shara wuri kaza ba kai wurin da za a zubar, sai a zubar ko ina, sai gari ya zama duk bola, sai gari ya zama duk juji, sai cuta ta kama mutane gaba ɗaya da kamata ka ba su da lafiya dan shugabannin su ba su da kishi, haka ne ko ba haka bane ba, to dan haka dole ne a cikin al'umma a samu ulubatiyyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, wanda za ta soke cikin al'umma, amma lalle abin nan da aka yi mana na cin mutunci na cewa a zo a yi zaben sanarwa da kyau a Najeriya, cewa a yi zaben ko ba cikin Ramadan ba cin mutuncin mu ne, kuma sakacin mu ne mu musulmai, domin da ƙuri'ar mu wannan gwamnatin take tsaye da gindinta, a yau gwamnatin nan ta tarayya da ƙuri'ar musulmi take tsaye da gindinta, kaga sakacin mu ne kuma bari wani abu ya tafi haka, to amma na tabbatar cewa ko dai ita gwamnatin ta yi kokarin ta gyara in Allah ya so ta da alkhairi wanda ba wanda muke nufi da sharri zamu so yau a ce jujubishi ya furta kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah amma idan yake babu yadda za mu yi da shi dole mu yi adawa da shi wannan kaddara ce ta kama mu yi adawa da shi tunda yake kalmar shahada amma in san mu ne ya fada to balle sana kuma washin ji ai in san mu ne ya fada in san mu ne ya adalci in san mu ne ya kare haƙin mu amma in bai kare ba dan Allah ya za'i mu so shi yanzu abin da ya faru a Kaduna ita san gwamnati ne wannan abin ya faru san ma'aikatan tsaro ne wannan abin ya faru me yasa ba su ba da report ga hukumar tsaro ba cewa abin da aka rubuta a cikin jarida kaza rashin mutunci ne kafin ta fito ina din security duk su zuwa ba inda wani abu ne da shafi gwamnati dan kafin jarida ta fito an riga an kwace ta gaba daya hannun jama'a amma tunda manzon Allah aka zaga baya da gata a Najeriya baya da gata a Bila na Abuja baya da gata a dukkan rukunin mushike na kuma zai wuce a haka inda a ce gwamnati za a ciwo mutunci ko a ce wani sirrin su ko wani sama da fadi din su wallahi nayi masa addu'a cikin tafin sai Allah ya saka muka da alheri muna tare da kai da su kuma sai ga wadansu sun yi mun waya a Kano fa mata mata na musulmai gobe sun shirya a ƙasa za su haɗu su je kofar gidan mai martaba sarkin Kano su yi sallar nafila raka'a biyu su isarwa da sarki sakon cewa an ci mutuncin addini a Najeriya kuma su la'anci wanda abin ya shafa a waje a Kaduna ana nan a Supreme Council abin of Syria in Najeriya su ma suna nan sira shirin nasu ma'ana babu yanda za a yi kyale wato ya kamata gwamnati ta dauki mataki a yau in gwamnati ta ba da shaida ta ce an rufe wannan jarida ta zai an kama wannan marubucin an gabatar da shi kotu ya kawo abin da zai zama barazana ga tsaron lafiyar kasa na tabbatar hankalin musulmi zai kwanta amma kyale shi yake tuna to ai kaga musulmai kenan gwamnati ba ta kare su ba sai su yaya ma'ana sai su dauki dokoki a hannunsu tunda gwamnati ta kida dukkan doka ba wanda zai so jama'a su dauki doka a hannu dan daukar jama'a su dauki doka a hannu baya da kyau baya da dadi wurin gaza aliyar kasa yake lalata ta yake mai ya rusa Liberia daukan doka mutane su dauki doka a hannu mai ya rusa Sierra Leone daukan doka a hannu Burundi Rwanda Congo Kinshasa duk mai ya rusa su mai ya daidaita Angola tunda suka samu yancin kai zuwa yau ba zaman lafiya daukan mutane su dauki doka a hannu to ina amfanin ma'aikatan tsaro duk suna ganin wannan ba sa daukan mataki akai ina amfanin shugabanni da TJ masana da sauransu suna gani ba sa daukan doka ba sa daukan wani abu akai dan me ba za a yi magana ba dan me ba za a hana ba to kashe da muke da gwamnati wato in dai tana son ta yi wa Najeriya gata ta yi maza ta yi hanzari ta dauki doka a hannunta kar ta bari jama'a su dauka a hannayensu ba ma so jama'a su dauki doka a hannunsu amma in ya zama ya musu tilas babu yadda muka iya kamar yadda nake cewa wa illam takun illa al-asnatu markaban fa laysa ladal muttar illa rukubuha in ka daga kafa ka nemi inda zaka dora ka rasa sai akan mashi to dole dai ka dora ko akan mashin ne dan kafar ba za ta tsaya a haka ba kaga wannan kuma wani abu ne da kutiba alaikum alqitalu huwa kurhul lakum wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shike da sani ko ko ba ku da sani saboda haka muna nan muna zura su ko mu ga kungiyoyin addinin jihar Borno da kungiya kaza da kungiya kaza da kungiya kaza mai za su kunji ne sautu sunna a jihar Borno kunji abin da yi ba ga nan gura akwai aswatu sunna ko ba ku aya ta gaba Allah ce ne
yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الإمام ابن جرير الطبري أتكلم للتابع سنة تفسيري لإمام ابن أبي هاتم شماء للتابع سنة تفسيري لإمام البيهقي أتكلم للتابع السنن الكبرى دكس سنة تارية وجرويتو حديثي دقى جندب ابن عبد الله يتي منذن الله صلى الله عليه وسلم ya zafi waɗansu zarata cikin sahabbai ya ɗora Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko Ubaida ibn al-Haris ya zanto ya shugabance su domin su je wato su leko asirin abinda mutanen Makka suke ci. Lokacin da aka sanya wannan sahabi ko don Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko Abu Ubaida ibn al-Haris wato sai ya rinka jin takaici da damuwa na zai tafi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya son rabuwa da manzon Allah. Da manzo Allah ga haka sai ce to kai zamanka, sai kirawo Abdullahi ibn Jahaz sai kai jika a madadin sa, aka zabe shi da wadansu zaratan sahabbai mutum bakwai ko wani adadi ne ban ba su da yawa, aka ce su tafi. To manzo Allah ba shi wata takarda ya ce kar ka karanta sai ka bar gari. Da aka yi nesa da gari ya bude takarda, sai ya ga abinda manzo Allah yake cewa a cikin takardar, na dora maka nauyin ka je kai aiki kaza kai aiki kaza kai aiki kaza ka leko mun asirin kafirai kaza, amma cikin waɗannan da suka tafi tare da kai kirka tilasta wani ka ba su labarin ga inda za ka, don fa sun fita ne ba san inda za su fita kuna. Ya ce duk wanda ya ga zai iya zuwa ya bi ka ku tafi, wanda ya ce ba zai iya ba ya laifi ya dawo gidan ku ku yi gaba. Sai ya karanta musu sabon manzo Allah ce su kun ji ba abin da manzo Allah ce, mutum biyu daga ciki suka ba da uzuri suka koma gida, sauran kuma suka ce a tafi. Da suka tafi suna tafiya sai suka gama da tawagar kafirai daga cikin mutanen Makka, cikin su akwai Ibn al-Hadrami shine shugaban su, suka yi musu kwantan bauna suka kai musu farmaki, aka yi dan sare-sare da juna suka kashe Ibn al-Hadrami, suka kama waɗansu daga ciki a matsayin fursunonin yaƙi, sauran kuma suka gudu. To hakan ya kasance a ƙarshen Jumada Tsani za a shiga Rajab kenan, wanda su a tsammanin su wannan ranar ita ce cikon 30 na Jumada Tsani gobe ɗaya ga Rajab. A ce yadda lissafin yake a Rajab ɗin wannan Jumada Tsani ya tsaya tun 29 ga wata, da haka yau ɗaya ne ga watan Rajab, watan Rajab kuma ba a yake a cikinsa. Ina fata an fahimta. Kaga sai suka samu kansu cikin kuskure shine kaiwa abokanan adawa hari amin a cikin wata mai alfarma shine watan Rajab, domin waɗannan watanni guda hudu da Zulqa'ida da Zulhijja da Al-Muharram da Rajab an haramta yake a cikinsu, sai dai an kawo musulmai hari. To amma su a tsammaninsu ƙarshen yini ne na Jumadal Tsani, ba su san ba ɗaya ne ga watan Rajab. To don haka da haka ta faru sai kafiran Makka suka samu abin da za su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So gashi nan ya ce a daina yaƙi a cikin wata mai alfarma, ya turo mutane an zo an yi yaƙi har an yi kisan kai har an ribice waɗansu. To wannan addinin kenan, wannan kuma bin Qur'ani din kenan, bin sunnar kenan. Ma'ana ka san idan ka samu wata tangarda ko yaya take, wanda shi bai yi imani da aqidar ka ma sai ya kafa ma hujja ne, ko shi dan bid'a ne sai ce to ka gani sunnar kenan, ba kai dan yayi da sunnar ba. Ma'ana dai ina ganin ga wata ka'ida da ka dauka ma kanka kuma yanzu ka karya ta, dan haka ya samu abin da zai zarge ka da shi. Sai ne Allah sai saukar da wannan aya, yas'alunaka anil shahril haram qitalun fihi. Wannan riwaya kuma riwaya ce wanda Ibn Hajar ya inganta cikin littafin sa Al-Ujab fi afi bayan al-asbab, yana da littafi na asbabun nuzul. Yas'alunaka anil shahril haram qitalun fihi, suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma, qitalun fihi, yin yaki a cikin sa. Qul, ka ce da su qitalun fihi kabir, lalle yin yaki a cikin wata mai alfarma kabirun min adh-dhunub, babban laifi ne, abu ne wanda bai dace ba a yi shi, an gane ko? Shi ne kul qitalun fihi kabir, sai ya ce wa saddun an sabilillah, amma kautar da mutane daga tafarkin Allah, za su yi imani a hana su yi, wa kufurun bihi, da kafircewa tafarkin Allah ɗin, rashin yarda da musulunci, wal masjidil harami, da kuma kautar da mutane daga ɗaki mai alfarma in sun zo za su yi umara, irin yadda kuka yi wa annabi da ya zo a sulhul Hudaybiyya kuka hana shi shiga muka yi umara. Ai wannan annabin Allah ne ya taho tare da shi da sahabbai sun yi ihrami, za su yi kuka hana su shiga,
shine wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu, da fitar da ma'abota garin Makka cikin gari kore su yi hijira. Kun sa sun hijira farko da ta biyu zuwa Habasha, kuka san suka yi hijira ta uku zuwa Madina. Taron waɗannan al'amura gaba ɗayan su akbaru inda Allah, su ne mafi girma a wajen Allah sama da kisa ɗin da aka yi. In kuna zargin manzon Allah cewa ya umarci sahabbai sun yaki cikin mutane mai alfarma laifi ne, to ku lissafa irin ku yi ƙididdiga mana barnar da kuka yi, ta'addancin da kuka yi, saddun an sabilillahi, kun hana mutane su yi imani. Wanda yi ku kama shi ku ɗaure, ku rinka yi masa lalas da wuta, ku bankare shi, ku sa shi a cikin rana, a sahara cikin ɗan zafin rana, kuna cewa ta ya kafirce. Kufrun bihi kafirce wa ubangiji. Wal masjidil harami, nan wal masjidil harami ai saddun adil masjidil harami ke nan. Kautar da mutane, hana su zuwa ɗakin Allah zai su yi tawafi, hana su zuwa su yi sa'i tsakanin Safa da Marwa. Wa ikhraju ahlihi, korar mutanen Makka daga cikin garin Makka din. Su ko sun yi imani da Allah, garin na Allah ne, za su zo su bautawa Allah a wurin da ya fi ko ina tsarki, kun kore su ko kuma kuna shirka a wajen. An gane ku, sai wa ikhraju ahlihi min. To waɗannan ababai da aka lissafa gaba ɗaya akbaru indallah, su ne suka fi girma a wajen Allah sama da abinda manzon Allah ya sa sahabbai suka yi. Sai ce wal fitnatu akbaru min alqatl, wal fitnatu shirka, kamar yadda Mujahid ya fassara haka. Abdullahi da Abul Mufassir, al fitnatu shine ashirk, shirka akbaru min alqatl, ta fi girman laifi sama da kisa. Kamata ya ku zargi kanku ko da kuka yi shirka, kar ku je ku samu wani wanda ya yi kisan kai kuna zargin sa, domin kisan kai in laifi ne kabira ce daga cikin kaba'ir. Amma shirka kuwa wato ainihin kafirci ne, fita ne daga musulunci. Da mutum ya yi laifi wanda kabira daga cikin kaba'ir, da ko mutum ya fita daga musulunci gaba ɗaya, wannan fi girman laifi. Shine ma'anar wal fitnatu akbaru min alqatl, sai ya zanto mayar da martani wato ainihin game da waɗancan kafirai da suke zargin musulunci. Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kafare ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun yi kokari, har sai sun sa kun yi radda kun bar addinin ku, in istata'u, inda za su samu dama za su yake ku, za su tursa ku, za su gallaza ku har ku bar addinin ku. Wa man yartaji minkum an dinihi, cikin ku duk wanda ya radda ya bar addinin sa, fa yamut, kuma yazo ya mutu, wa huwa kafirun, yana mai kafircewa Allah, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irin waɗannan ayyukansu sun riga sun lalace duniya da lahira. Wa ula'ika ashabun nar, irin waɗannan kuma su ne ma'abuta wuta, hum fiha khalidun, suna masu dawwama a cikinta. A nan Ubangiji ta'ala ya nuna ba za su guce ba suna yakar ku har sai sun sa kun yi radda kun bar addini, inda za su samu dama. To a wani wuri sai ya nuna daga ƙarshe dai sun sallama, sun san ba za ku bar addinin ba. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كفرس رغا سن دبي تسماني سن سان بزا با يند زاي كو كوما كان ادينن سن غرغاديا سن سان بزاي يو با سن دبي تسماني. wannan kalma duk da tana gaskatuwa ne akan kafiran Makka da suka zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma fadin ma'anarsa zai shafi hatta kafiran yau. Domin in akwai wani abin da zai sa a daina musulunci, shine yakin da America ta shelanta, yaki da ta'addanci a fakaice, yaki da musulunci wanda ta taro waɗanda suke ƙawayen su don su tsaya ta yi, a rufe wancan kungiya ta musulunci, a kwace account din su, a kwace dukiyoyin su, a rufe account din su, a yi wane ne, duk wannan bai ƙara musulunci komai ba sai bunƙasar daukaka. A ina kuma a cikin America bai ƙara wa musulmi wani abu ba sai ƙarfi, domin a America da tun kila ta dauka tana barci ne ko gyangyaɗi, aka kai mata hari, aka rusa cibiyar kasuwancin duniya, aka rusa wani bangare na Pentagon, aka rusa duk inda aka rusa kila gyangyaɗi suke, to sai ta farka, sai ta daura ɗamara, kuma tare da haka kuma sai aka sake kai mata hari. Ai wanda yana ba a kyale ta ma ita kadai ba, sai aka rusa jirgin ruwan Faransa, jirgin ruwa mai daukan mai, aka rusa nan, aka rusa nan, aka je can gurin waɗansu ‘yan yawon shakatawa a Bali a Indonesia, aka rusa su, su ma duk suka tashi daga aiki. Aka je ta ma'ana ina amfanin farkawa da America ta yi, ɗamarar da ta ɗaura ta yaƙi da ta'addanci game da suke faɗa, ma'ana ta ɗaura ɗamarar da za ta shaƙe ta ta mutu ne. Mu ba ta farga ba, don ba abinda wannan ya ƙara musulunci sai ɗaukaka da bunƙasa. ba abin da ke kara musulmi sai karfin hali da jajircewa kan addininsu. Kuma duk suka gama yi wa mutane ƙarya, ai matsalar Afghanistan ko Taliban matsala ce ta sati biyu, matsala ce ta sati uku, waɗansu nuɗaɗɗun ma daga cikin ƙasashen musulmai in kana karanta jaridunsu sai ake waɗanda sun jawo kansu bala'i, ai cikin kwana biyar an gama da Afghanistan. Sai ga shawankin hula ya kai su dari, har ya zuwa yanzu babu wani gawurtaccen mutum daga cikin 'yan Taliban da aka kama, ba wani gawurtaccen mutum daga cikin 'yan Tanzimul Qaida da aka kama. Kawai sai an ji an mutane ne a kan titi, irin 'yan Islamic League Organization ɗin nan masu raba abinci ko raba magani, da an ganka da gemu da wannan kananka sai aka kama. Ba haka wai masu yi kyasi masu iskili suke faɗa, da an ganka da gemu da wannan ka na sunna sai a danke ka, kawai sai a tafi gwantuna mu. Sai ce wannan ba ɗan Tanzimul Qaida, a sa a cikin rajista. Sai da tafiya ta yi tafiya aka sako yanzu wajen mutum ko 50 ne ko 40 duk 'yan Pakistan ne wanda ba su da alaƙar Tanzimul Qaida. American kanta ta sako su ta mika su a hannun Musharraf. Wannan ba ya zama abin kunya ba a gare su. To duk wannan abin da yake nuna wa ya yi uwa, ƙarfin Allah shi ne ƙarfi. Kuma duk wannan abin da yake nuna wa shi ne azzalimi, duk ƙarfinsa sai kaga Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙwace masa dabara sai ya cutu. Inda Amerika za ta yi da cin zali, za ta yi da zalintar mutane, ta dawo ta yi wa kanta adalci, ta sake lissafi, da ta riga ta huta. Amma sai ta zo sai take ta magance wato matsalolinta ta hanyar ƙarfi, sai zanto matsayinta kamar matsayin likitan da ya samu wani yana zazzabi, sai ya ba shi magani don ya warabu, kuma sai kututta ta kama shi. To kamar matsayin Amerika kenan a yau. Ta so ta magance zazzabi sai ta haifar da kututta, kaga lamari ya lalace gaba. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه cikinku dukkan wanda ya rubde bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafircewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan ƴan wuta ne su hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ta. Malamai sun yi tafare kan wannan aya, hukuncin mutumin da ya yarda, shin da zaran mutum ya yarda ne aikinsa da ya yi na baya ko shekara goma ya yi yana musulunci zai rushe ko kuma sai in ya mutu akan riddar? Sai malamai suka maganganu guda biyu. Waɗansu malamai suka ce da zaran ya yarda aikin da ya yarda ya rushe. Ina fata mun fahimta, ba wai sai ina fata mun fahimta, ba wai sai in ya mutu ba, daga yin riddar aikin ya rushe. Menene hujjojin ku suka ce Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin. Allah ya lissafo annabawa tun daga wacce hujjatuna ataynaha ibrahima zuwa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullam faddalna 'ala al-'alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadaynahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadi. Sai ce walau asrafu bi la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Suka ce ta aka da sun yi shirka da aikin ya lalace, a can la in ashrakta la yahbatanna amalu, in kai shirka aikin ya rushe, wala takunanna min al-khasirin wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Sai Imam Malik suka ce ba ruwan mu da ya yarda aikin ya lalace. Imam Shafi'i yace a'a, sai in ya mutu akan riga. Menene hujjar ka? Imam Shafi'i yace wannan ayar, dan Allah ce wa man yartadi minkum an dinihi fayamut, wanda ya riddar cikin ku ya bar addinin sa fayamut sai ya mutu, wa huwa kafirun yana kafiri, fa ulaika habitat amalu. Me sakamakon sabanin a ilmance? Sakamakon sabanin a ilmance shine mutum ne ya yi shekara goma ko 20 akan musulunci sai zo ya riddar bar addini, bayan wata ɗaya aka yi masa wa'azi sai ya dawo. To da ya dawo cikin musulunci yanzu, idan mun ɗauki ra'ayin sa Imam Malik, aikin da ya yi shekara 10-15 ya rushe, yanzu ko ya dawo ba za a mayar masa da shi ba, sai dai ya mai ya sake samu. Idan mun ɗauki fatawar Imam Shafi'i, aikin da ya yi tun da dai bai mutu akan ridda ba ya dawo musulunci, aikin sa na shekara 20 yana nan, yanzu da ya dawo zai ci gaba zai gina ne akan wancan. Ina fatan kun fahimta. To yaya a yau ina za mu bi, mu bi Shafi'i ko mu bi Malikiya?
ga hujjar Imam Shafi'i, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shaykh Muhammad al-Amin al-Shankiti, Allah ya kansa da gafara, duk da cewa dan malikiya ne fitacce ga wurtaccen malami na Mauritania da ya rayu a Saudiya har kuma ya rasu a can. A cikin littafinsa Daf'u Ihamil Iftirabi an Ayil Kitab, yace a gaskiya kaulin Shafi'i ajra alal usul, a kan wannan mas'alar maganar Shafi'i ta fi tafiya da ka'idoji na usulu sama da maganar Imam Malik. Yace domin ka'ida waɗancan ayoyin gaba ɗaya sun zo ne mutlaq, wannan ayar ta zo muqayyad, wala budda min hamlil mutlaqi ala al muqayyad, ko ba haka ba? Wa man yakfur bil imani mutlaq ne, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun mutlaq ne, lain ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin mutlaq ne. Amma nan wa man yartadid minkum an dinihi fayamut muqayyad ne, la budda min hamlil mutlaqi ala al muqayyad, wannan ita ce kaida. Amma fa Imam Malik shi baya sallama da gaggawa, yace shi wannan abin da aka ce ku lura da ayar, sakamako biyu ta faɗa laifi, biyu ta faɗa wa man yartadid minkum an dinihi laifi da ɗaya kenan, fayamut wa huwa kafirun laifi na biyu kenan. Me sakamakon laifi na farko? Yace fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Me sakamakon laifi na biyu? Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ba haka suke tafiya ba, ina fata an fahimta wannan magana da ya faɗa. Wato yana nufin in dai mutum ya yi ridaɗin kawai aikin ya rushe, maganar zai shiga wuta, to in ya mutu akan ridda kuma zai shiga wuta, in ya dawo to ba zai shiga wuta ba, amma dai aikin baya ya rushe sai ya sake samu, sai haka ya ɗauka. Amma sauran malamai ba su sallama masa akan wannan ba. A gaskiya maganar waɗancan malamai ta fi ƙarfi sama da maganar Imam Malik, ina fata an fahimta.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
وبنجد تعالى إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيماني والذين هاجروا da waɗanda suka yi hijira, wajahadu fi sabilillah, suka yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa, ulaika yarjuna rahmatullah, irin waɗannan su ne suke fatan rahmar Ubangiji, wallahu ghafur rahim, Allah kuma ya gafara ne mai jinkai ne. Ibn Abi Hatim ya ruwaito magana daga Jundub ibn Abdullah cewa waɗancan mutane waɗanda manzon Allah ya tura har suka kashe wani cikin kafirai, a mushrikai sun yi ta faɗin maganganu a kansu cewa lam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajrun, ko da ba su samu zunubi ba, tunda sun kashe mutum a cikin watan da aqidarsu mai alfarma ne, to fa ba su da lada. Sai Allah ya saukar da wannan ayar dan mayar musu da musulmi, cewa tunda dai sun yi imani kuma sun yi hijira sun yi jihadi, to duk wanda yake da wannan sifar ayyul zun rahmatullah. Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadith khairul ibad yace mabudin kafa daula islamiyya shine wannan, farko a sami umma mu'mina. Idan umma ta yi imani, imani ya shiga zuci, tasirinsa ya bayyana cikin gabbai da ma'amalolin mutane, saye da sayarwansu, da an gansu an gama su imani. Sai kuma wallazina hajaru, umma muhajira ta yi hijira, sannan kuma wallazina jahadu wa jahadu fi sabilillahi kidan ta yi jihadi, yace sannan sai dole musulunci da kafa. Na fata an fahimta, dole sama al-iman al-hijra الجهاد في سبيل الله ثم تأتي دولة الإسلام. إن باب إيماني باب هجرة بل لنا جهادي إن دولة مسلمة لك هذا لا ما أسامونا أبوان ديات باب إن فتاهم فإن بنجد تعالى يمن غفر أيضا.